Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmus fi Garba ne tare da Hanifa Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Alhamis 9 ga watan Disamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanin labarai.
A jiya Laraba, wasu masu aikin wanzar da zaman lafiya su bakwai 'yan kasar Togo a Afrika ta Yamma sun rasa rayukansu. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu a jiya Laraba kan wani umarni daga ofishinsa domin amfani da damar gwamnatin tarayya wajen sayan makamashin lantarki da nufin samar da makamashi mafi inganci.
To, kanin labarin kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji ƙarin bayani kan kashe mutane aƙalla 16 da 'yan bindiga suka yi a wani masallaci a jihar Niger, Nigeria.
Masallacin ya cika da jama'a, muka zabura, muka rika ƙaramar kofa, wasu suka yi kowace kowa da kowa matsatsi, a shi sun riga sun tafi da kofofi.
To, Allah ya sauƙaƙa. To, yau fa ce ranar jaddada yaƙi da cin hanci da rashawa a duniya. Ko yaya al'amarin yake a jamhuriyar Niger?
Babban matsala dai na cin hanci din a wajen su ne, wajen duwan kamar kana samun kashi 80 kamar da 7 cikin mutane 100 wanda aka tambaya sun ce akwai cin hanci da yawa.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. A jiya Laraba, wasu masu aikin wanzar da zaman lafiya su bakwai 'yan kasar Togo a Afrika ta Yamma sun rasa rayukansu a sakamakon wata nakiya mai fashewa kirar hannu da motarsu ta taka a yankin tsakiyar Mali, kamar yadda Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa. Kakakin Majalisar Dinkin Duniya Stephen Dujarric ya shaida wa manema labarai cewa wasu kuma 'yan kasar Togo guda uku sun samu mummunan raunuka a sakamakon tashin abin fashewar allardin bandigyara. Ya kara da cewa 'yan aikin wanzar da zaman lafiya din suna cikin ayarin masu tafiya ne a tsakanin garuruwan Duenza da Severa. Har yanzu ba wanda ya dauki alhakin kai harin. Kasar Togo dai ta ba da gudumar kusan jami'ai 930 ga rundunar sojojin Majalisar Dinkin Duniya su 16,000 a kasar Mali, wanda aka fassani da suna MINUSMA a takaice, ko rundunar kasa da kasa ta tabbatar da zaman lafiya. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu a jiya Laraba akan wani umarni daga ofishinsa domin yin amfani da damar gwamnatin tarayya wajen sayan makamashin lantarki da nufin samar da makamashi mafi inganci wanda baya gurɓata muhalli nan shekara 2050. A rage hayaki mai gurɓata muhalli da ake fitarwa da kashi 65 cikin 100 nan da shekara ta 2030, sannan a samar da motoci masu aiki da lantarki nan da shekara ta 2035. Umarnin zai ba da damar rage hayaki mai gurɓata muhalli a ma'aikatun gwamnatin tarayya a wani bangare na ƙoƙarin shawo kan matsalolin canjin yanayi. Wannan umarni na shugaba Biden ya buƙaci gine-ginen gwamnati su rika amfani da lantarki maras gurɓata muhalli 100% nan da shekara ta 2030. An kuma tanaji cewa su ma motocin gwamnati za su kasance masu aiki da lantarki 100% nan da shekara ta 2035, yayin da su ma kwangilolin gwamnatin tarayya na samar da kayayyaki da masu nasaba da wasu hidimomi su ma su kasance marasa gurɓata muhalli nan shekara ta 2050. Gwamnatin Amurka za ta zama jagaba wajen nuna misali a wajen aza tubali mai ƙarfi domin harkokin kasuwancin Amurka su yi gogayya da saura, su yi nasara a duniya baki ɗaya a sha'anin tattalin arziki a makamashi mai tsafta, wanda hakan zai taimaka a samun ƙarin ayyukan biyan albashi mai tsoka a nan cikin gida, kamar yadda fadar White House ta faɗa cikin wata sanarwa kan dabarun tunkarar canjin yanayi. Kada a shagala, labaran suna zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Laraba an nuna bacin rai a shafukan sada zumunta a Myanmar bayan ganin wasu hotuna da samun bayanan zargin kashewa da kona wasu ƴan ƙauye su 11 da sojojin gwamnatin suka yi arewa maso yammacin kasar. An yada hotuna da bidiyon mutanen da aka kona a ƙauyen Tau na yankin Sagaing ta kafofin sadarwa masu yawa a shekaran jiya Talata. An ce an dauki hotunan ne jim kadan bayan da aka kashe mutanen sannan aka banka magawarwakin su wuta. Ko da yake babu wata kafa mai zaman kanta da ta tantance hotuna da fayafayen bidiyon, amma bayanin da wani mutum ya yi wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press wanda ya ce ya je wurin da abin ya wakana ya yi daidai da wanda kafofin yada labarai masu zaman kansu na Myanmar suka bayar.
To an jima kadan Hanifa za ta saki shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda za a ji karin bayani kan yadda wasu miyagu suka kashe mutane akalla 16 a wani masallaci a jihar Niger. Mustafa Nasir Batsari gare ka.
Wasu mahara dauke da manyan bindigogi sun hallaka kimanin mutane 16 a daidai lokacin da suke cikin masallaci suna gudanar da sallar asubahin ranar Laraban nan a jihar Niger dake arewacin Najeriya. Bayanai dai sun nuna cewa ɗan bindigar sun auka ma masu sallar ne a ƙauyen garin Ba'ari dake yankin karamar hukumar Mashegu, inda suka bude masu wuta a daidai wannan lokaci. Kamar yadda waɗannan da suka tsallaka rijiya da baya suka yi ƙarin bayani.
Muhammad Dambawo don garin Bare, muna cikin masallaci, an sallar masallaci nan sallar subahin sai suka bude mana wuta fa ni Allah sa na wadi ban ba ma samu gwangwanci ba sai ga ai samu nan mun gari bai samu nan sauran jama'a kuma duka dai suna can an kashe mutane da dama cikin mutum 16 ba mu ji zuwan su ba ya kare an sallar masallaci kurum ko kurum sai sai mai an kama fa sai mai an karga da ta na bude wuta.
Sunana Muhammad Al-Mansur daga Tangaba Bari. Tani abin da na sani kawai an sallami sallan asuba, muna sallami sallan babu wanda ya daga kawai sai muka ji halfi suka ce ka kowa ya daga kuma Allah ya sani masallacin ya cika da jama'a muka zabura muka rika karamar kofa wasu sai kowa ci kowa da kowa mu tsaye a shi sun riga sun tattara kofofi to karamin kofa inda liman ke shigowa shine ba su samu suka tare ba tunan ne fa Allah ya ba mutane dauki sauran su kai fita mu sai muka zube nan kasa da ni da limamin da ba da sallah da tsohon liman da wancan mutumin ga ta Muhammad Dambawo duk muna wuri guda bayan abin da za su yi suka wuce kaman ba za su saki dawo da lokacin musu dai ba sai can daga ba suka dawo sai sabin daga halbeni nan ta kirji ta baya ya harbo ne kuma halbeni hannu ya kare mun hannu sun kashe babana sun kashe shi sun wuce da kai.
To kawo lokacin hada wannan rahoto dai ba mu samu wani karin bayani ba daga bangaren gwamnatin jihar Niger akan wannan hari. To amma rundunar 'yan sandan jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin, amma ta ce mutane 9 ne suka tabbatar da mutuwarsu. Kwamishinan 'yan sandan jihar Niger Monday Bala Kurias ya ce sun kara tura jami'an tsaro a yankin.
Sai muka mun mobilize mutane sun je wajen, mun mobilize yara suka je wajen suka yi daga su kontena mu.
Amma kun samu adadin wanda aka kashe koko?
The number is ranging from 9 haka.
Wannan dai shine karo na biyu da waɗannan ƴan bindiga suka kai irin wannan hari a daidai lokacin da bayan Allah ke sallar asuba. Domin kuwa ko a kwanakin baya ma ƴan bindigar sun hallaka mutane 18 a daidai lokacin da suke sallar asuban a garin Mazakuka dake karamar hukumar Mashegun. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hanifa da kashi na biyu na labaran duniya.
Wani lokaci a yau Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden zai karɓi bakuncin wani taron koli ta yanar gizo daga nesa a game da demokradiyya, waɗanda za su halarci taron sun hada da shugabannin kasashen duniya, kungiyoyin rajin kare haƙƙi da cibiyoyi masu zaman kansu domin shimfiɗa wata ajanda da nufin sabunta turbar demokaradiyya domin warware manyan barazana da kasashe masu demokaradiyya suke fuskanta a wannan zamani ta hanyar ɗaukar matakan haɗin gwiwa. Taron kolin wanda za a ci gaba da yin sa zuwa gobe Juma'a wani bangare ne na alƙawarin da Biden yayi a lokacin yakin neman zabe na ƙarfafa demokaradiyya a duniya a daidai lokacin da gwamnatocin duniya suke karuwa. Ko da yake an shirye yin wani taron koli na ido na ganin ido nan da shekara guda, amma wani babban jami'in gwamnati ya shaida wa murya Amurka cewa ba a tsammanin za a ci gaba da irin wannan taron bayan wa'adin gwamnatin Biden. Manufofin taron sun hada da ƙarfafa demokaradiyya, yin rigakafi ga ayyukan gwamnatocin duniya, tunkarar cin hanci tare da haɓaka turbar kare haƙƙoƙin jama'a. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a jiya Laraba cewa an wawashe kayan abinci masu yawa daga rumbunan adana su da ke yankin arewacin Ethiopia, wanda hakan ya sa aka dakatar da rarraba kayan a wasu birane biyu. Jami'an hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a yankin sun gaza hana yin warwason saboda babban barazana da ake yi masu da ta hada da tsara ma'aikatanta da bakin bindiga, kamar yadda kakakin majalisar Stephanie Dujarric ya shaida wa manema labarai. A sakamakon haka, hukumar tallafin ta dakatar da rarraba abincin a biranen Desi da kuma Kombolcha, duka a cikin lardin Amhara da ke arewacin Ethiopia din.
To a gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahoton mu na biyu wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda kamar yadda yake a sauran kasashen duniya aka yi waiwaye kan batun yaki da cin hanci da rashawa. Sula Barma gare ka.
Cin hanci da rashawa wata matsala ce da ta shafi kusan kowane fanni a nan Niger, to amma kuma abin ya fi kamari a wajen jami'an tsaro, kamar yadda bayanan ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a suka nunar, inji shugaban hukumar yaƙi da cin hanci Halfiya mai shari'a mai Musa Alhaji Bashir.
Ma'aikatu na gwamnati, babban matsala dai na cin hanci din a wajen su ne. Yanzu ka duba kaman wajen Duwan, kaman kana samun kashi 87 na mutane cikin mutane 100 wanda aka tambaya sun ce akwai cin hanci da yawa. In ka duba wajen Enfo, kashi 84, wajen police za ka samu kaman kashi 83 na mutane da aka tambaya sun ce kaman a police effectively akwai wannan matsalolin nan. In ka duba wajen shari'a za ka samu kaman kashi wajen 71, wajen likita za ka samu kaman kashi 63. Wannan bincike ita ta bada haka nan. Kuma mun fara bincike a yanzu wajen Duwan, ma'aikatan Duwan da su ne suke number one. Wato mun fara bincike wajen nasu yanzu mun yi kaman wata biyu muna bincike, tunda akwai abubuwa da wanda ba cikin ka'ida ba ake yi. In mun kare da nan, wato za mu dawo wajen masu raraji. In mun kare, to za mu zo wajen harkar shari'a. Kusan shari'a ita ce jibshikin komi a ƙasa ko a duniya.
Rashin hukunta masu aikata cin hanci da jahilcin jama'a a game da koma bayan da wannan al'amari ke haddasa wa ƙasa na daga cikin manyan dalilan da ke janyo ƙaruwar cin hanci a Niger. Shugaban hukumar Halfiya ya ce yana da ƙwarin gwiwa al'amura za su canza.
Shugaban ƙasa da Prime Minister da duka mataimakinsu wato sun ba da umarnin cewa za su yake ta. Kenan ƙarfin gwiwan ta zo daga sama, kuma daga ƙasa jama'a kuma suna so gaskiya a tace dan kuɗin da Niger take da. Shekara 20 ina shara ina ma mutane wanda suka zalunci gwamnati ko suka zalunci ɗan uwansu a musu shara. Faɗuwa ce ta zo daidai da zama, wato burin mu so muke gaskiya kowace ma'aikata ta Niger ta yi aiki da duka, kuma a dangajin tausayin jama'a, a dangajin tausayin ƙasa, a kiyayi dukiya ta gwamnati.
Kungiyar yaki da cin hanci ta Transparency International ta bayyana Nijar a matsayin kasa ta takwas mafi cin hanci a Afirka ta Yamma a shekarar 2021. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Suleiman, idan an kasance tare da mu a shirin hantsi, za a ji wata takaddama kan shirin karbar sama da naira miliyan 1 daga 'yan Najeriya masu bukatar lasisin aikin likita bayan sun dawo gida daga karatu.
Tabarbarewar aikin jinya ya lalace. Waɗannan ƴaƴa da Allah ya ba su dama suka je suka tafi aikin nan, suka tafi makarantar nan, suka koyi aikin nan, kamata yi a dada tallafa musu akai, a daga su sama, ba wai a bibiye su da wani kuɗi da za su bayar ba. Wannan abin ya kamata gwamnatin tarayya ta Najeriya ta sa ido, ta kula ta yi watsi akan wannan abin.
To tuni dai majalisar dokokin Najeriya da sauran masu ruwa da tsaki suka yi zama na gaggawa kan batun tare da bukatar hukuma ta canja tsari da samar da sauki ga daliban.
Dan majalisar wakilai kana shugaban kwamitin kiwon lafiya a majalisar Dr. Tanko Yusuf Sununu yayi kari da cewa
bamu gamsu da hujjojin da suka bayar ba. Na farko dai babu dalilin da yake za a ce idan mutum zai shiga ya rubuta sunan shi domin wannan jarabawan sai ya biya 10,000. Haka kuma muna ga cewa 900 yayi tsauri a halin da ake ciki yanzu da tattalin arziki ya kare. Mafi yawancin waɗanda suke da wannan karatun gwamnatocin jihar su suka dauki nauyin su suka ba su tallafin zuwa wannan karatu. A halin yanzu sun kare gwamnatoci sun je hannu daga gare su, kuma iyaye da yawa ba sa da kuɗin da za su biya wannan.
To sai a bi mu a shirin hantsi a ji cikakken rahoton. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, ba roki ka sauka bai ba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an shekara lafiya. Lady Grace Abdi ce ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta hudun ƙarshe a shekara ta 2021. Bayan Amurka ta yi tarihi a zaben mace ta farko a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasa, aka kuma zaɓe Ngozi Okonjo-Iweala a matsayin macen farko baƙar fata ta farko kuma 'yar Afirka ta farko a matsayin shugabar ƙungiyar cinikayya ta duniya. Mata na ƙara samun ƙwarin gwiwa ganin an dama da su a harkokin mulki. To menene yake zama kadangaren bakin tulu a yunkurin mata na cimma wannan guri a nahiyar Afirka? Shirin domin iyali ya nazarci wannan batu a cikin watan biyu. Ga kaɗan daga cikin tattaunawa da wakilinmu Madina Dauda ta jagoranta a tattaunawar da shugaban gamayyar ƙungiyoyin mata ta Najeriya Gloria Laraba Shoda da Hajiya Balaraba Muhammad shugabar ƙungiyar Fulani Mata Reshen Birnin Tarayya Abuja, da kuma Hajiya Sa'adatu Ahmed Bustani mazauniyar babban birnin tarayya Abuja.
Bari mu fara da ke Madam Gloria Laraba Shoda. Yaya kika ji da wannan?
Da naji labarin har an zabe ta a aspirant sai takara da shi Joe Biden, mun rubuta letter muka aika musu muka ce wallahi mun ji dadi kuma muna roƙon Allah su ci zaben nan. Kuma da aka fara rigimomi na America din nan muka shiga cikin addu'a saboda muna son mace kasar da aka ce shine babban kasa, shine shugaban kasa a duk duniya, a samu mace ta zama vice president. To aka samu mace ta zama vice president a America, me ya rage kuma duk kasa kai a fara samu vice president da president. Mun san an samu president, amma America shine babban kasa a duk duniya, shine kuma democracy din mu nan su muke koyi da. Saboda haka ina son Nigeria ta dubi abin da America ta yi, ita ma ta yi, mu samu mace a nan in 2023 ta zama vice president.
To to kalubale gare mu mata bari zo gare ki Hajiya Balaraba kin ji abinda shugabar gamayyar kungiyoyin mata ta fadi game da zaben mataimakiyar shugaban kasar Amurka kuma ta ce tana so ayi irin wannan a nan Najeriya kina ganin zai yi
a jama'a assalamu alaikum da farko dai ni munna ne zan yi domin munna ma har na rasa jiya ban yi baccin kirki ba magana ne wanda kullum muna tafafatawa akai mu mata mu ne komai a duniya ana ganin ba za mu iya ba kuma ni na yadda cewa ba ba za mu iya bane tsoro suke yi sun san idan aka ba mu ai ba fatan mutum za mu dauka mu daura ba duk yanda za mu sai zan yi dole za mu san iyayen mu san mazajin mu mu san ƴaƴan mu da jikokin mu ai wannan abu kalubale ne yanzu ya rige mu sauran kasa Najeriya ita dama ita daban take ai abinda su suke kawowa suna ganin kamar cewa kullun ina fada anan da babban murya mu mata a kitchen muke to yanzu fa mun fi karfin kitchen su sani cewa tabbas tunda har America tayi wannan abun to baki ɗaya ma generally zai yi wannan maganan akwai lokaci da can an ce Sayyara Jibril ta fito ba a mara mata baya ba to yanzu ta fito ko kuma wanda ta fita ta fito a gani sai mun yi wannan kalubalen a Najeriya insha Allah da babban murya nake fade mata iyayen gida kuma wallahi tallahi sai mun ci
a shekara 2023 kenan
insha Allah kwarai ko ke kika fito zamu mara miki baya
to mun marin da kwarai ki Sa'adatu Sa'adatu Ahmad Bustani kin ji abin da ƴan kwanki suka fadi ya kika ji
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan abu kan ba karamin abun farin ciki bane especially mutanen Najeriya ina so su yi koyi iyaye na maza da iyaye na mata su yi koyi su ga abin da ya faru America kowa san ita ce cibiya gaba ɗaya ita ce uwa duk duniya babu ƙasa kamar ta to gashi yanda yau Allah ya canja al'amarin sa to muna fata mu ma insha Allah rabbul alamin ina so ai koyi da wannan abu a cire hasada a mace ce wane ne alhamdulillah mata iyaye ne dama ai a gwada a gani mana insha Allah rabbul alamin Allah ubangiji ya ba mu insha Allah 2023 in Allah da muna fata mu samu mace ta zama vice president in Allah ya so ya yi da Allah kuma ya nuna mana
to madam Gloria Laraba Shoda ke a matsayin ki na shugaban gamayyar kungiyoyin mata me yasa ba za ki ce za ki yi kokarin marawa mace baya ta kalubalanci kujerar shugaban kasan ba me yasa sai mataimakiya
eh to kin san America kin san shekara nawa suka yi kafin suka samu vice president
sama da shekaru 200
to saboda haka ba za mu ce mata yanzu su zama president ba amma ba abun da Allah ba zai iya yi ba mace tana iya ta zama vice president in mace ta fito wasu mata suka fito sai su jaga baya ita wanda ta fito president Sayyara Jibril ta fito amma bata wuce aspirant ba bata wuce primaries ba
to ita jefa mu kanta ƙuri'a
bata wuce primaries ba da ta wuce primaries sai a ga ko mata za su zabe ta ko ba za su zabe ta ba yanzu mace ta fito har ta wuce primary har ta zama candidate sai mu mara mata baya mu kira duk mata su zo su mara mata baya su ta ci zabe ni na tabbata in mace ta fito a yanzu yanda muke mata za su fito su mara mata baya ni na tabbata
to me yasa kike ganin lokacin da Sayyara Jibril ta fito ya zama ne ita kadai ce ta kada mu kanta ƙuri'a mata a wannan jam'iyyar ba su goyi bayan ta ba me ye matsalar
a'a ba haka bane kin san ba mu da grassroots representation na mata ba mu da grassroots kuma in za a yi primaries daga local government za a zabi mutane daga state parties za a zabi mutane a cikin party ba mu da mutane ba mu da mata a cikin daga woman leader kila sai wani irin secretary ko irin na welfare secretary ko wani abu ake ba mata to aka zabi all chairman the vice chairman na local government zo su yi zabi aka samu delegates daga cikin house of assembly daga cikin chairman na local government ba mata a ciki wa za su zaba that's number 1 na biyu mata ba su da kuɗi da za su zubar masu kuɗin ma ba za su zubar da kuɗin su ba za su yi tunanin ƴaƴan su za su yi tunanin mazan su za su yi tunanin gidan su kafin su kashe kuɗi so kuɗi ne ake amfani da shi a primaries din banda kuɗi kuma akwai violence ana amfani da violence sai kuma mata they are not violent mata ba za su fito da adda da makamai ba su ce suna neman election saboda haka in mata suka ga wannan abu sai su jajiki mutane kuma an bi hotel an ba su kuɗi in suka fito wanda ya ba su kuɗi za su zaba abin da ya faru kenan saboda
haka a matsayin ki na shugaban kungiyar mata ta ƙasa wannan ya zama kalubale a gare ki akwai abin da kike yi na yanzu na jawo hankalin mata akan irin wannan siyasar
yanzu abin da muke muna gaya ma su gwamnoni su yi kokari su ba mata grassroots government su fara daga councilors su fara daga chairmomi, su fara daga vice chairman, SSGs da sauransu, the chairpersons na council, kinsan council chairpersons are party leaders. Su fara daga wajen so that mata za su samu grassroots support ba wai sai an zama senator ba ba wai sai an zama house of rep ba daga wajen house of rep guda nawa ne yaushe za ta tashi har ta zo ta tara mutane amma aka samu grassroots support in aka zo primaries mata suna iya scaling through suna iya samun primaries so sensitization da muke yi kenan muka ga gwamnati da yayi abin kirki ya sa mata da yawa cikin cabinet din shi sai mu bashi award haka muke sai mu je mu bashi award don mu encouraging din shi ye mu muka ga kuma community commissioner sai sa ko judges ne ko wane ne din da suna da yawa sai mu bashi award so we are doing sensitization don basu encouragement that's all we can do amma ina roƙon mata mu yi cooperation mu haɗa kai let us talk mu yi magana da one voice ba wannan yace wannan ba party dina ba wannan yace BDP APC abga menene no mace is mace ko da PDP ne ko da abga ne ko da wane ne da Natasha ta fito mun bita har SDP office muka je muka roka aka bata candidacy ta zama gubernatorial candidate na SDP muka kuma raka ta har kogi muka yi supporting inta amma bata samu ba in ta kara fitowa za mu mara mata baya haka za mu muke yi mata muke mara ma baya mu ba mu we are not politicians ko da PDP ne mace ne ko da APC ne indai mace ce ko da abga ne ko wane ne indai mace ce za mu mara mata baya da mimi in kika tana ta fito a Benue ni da kaina har Benue na ji muka mara mata baya so duka mata mu hada hannu mu rinka mara ma mata baya Balaraba ta ce an ce ma kika fito gobe za mu mara miki baya kuma haka din ne
to da fata hakar mata na gani sun sami damar bada gudunmuwa ga ci gaban kasa za ta cima ruwa a fadin duniya baki daya muna godiya ta musamman ga wakilin mu Madina Dauda da su jagoranci wannan tattaunawa da kuma ku masu saurare da kuka shekara kuna bibiyar shirin a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin domin iyali a wannan shekara ta 2021 dake karewa alheri ke muku fata alheri kada ku manta kuna iya sake sauraron dukkan shirye-shiryen da muka gabata a shirin domin iyali wannan shekara baki daya shafin mu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryen mu da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi
domin farewa da harbi da yawan barna ba kariya
arewa a yau don duba tarihin yadda yankin yake a dacan mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno ko daga Ilori ya yi sayo lalami lafiya
mun abubuwa na rashin arziki a kasar nan daga baya ne Allah ya kawo shiriya ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi
shirin arewa a yau zai rika zanta da jagororin arewa talakawa da kuma gwamnati
in ba kadaran Allah ba arewa za ta gyaru musulmi da krista ya koma ga kwason addinin krista da musulunci ya kuma tuba akan abin da muyi wa junanmu
kin za a iya samun bakin zarin gyara yankin ku kasance da ni Nasiru Adamu Alhikaya ku kasance da muryar Amurka Majiya Kokwara ta sayi har labaru
arewa zumun ta samu du sai nishadi sai sharhudiya
lalle kam to da wannan muka zo ga shirinmu na karshe wato labare an manfa a takeice
An ji cewa a jiya Laraba wasu masu aikin wanzar da zaman lafiya su 7 'yan kasar Togo a Afrika ta Yamma sun rasa rayukansu a sakamakon wata nakiya mai fashewa kirar hannu da motar su ta taka a yankin tsakiyar Mali kamar yadda Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu a jiya Laraba akan wani umarni daga ofishinsa domin yin amfani da damar gwamnatin tarayya wajen sayan makamashin lantarki da nufin samar da makamashi mafi inganci wanda baya gurɓata muhalli nan da shekara ta 2050 a rage hayaki mai gurɓata muhalli da ake fitarwa da kashi 65 cikin 100 nan da shekara ta 2030 sannan a samar da motoci masu aiki da lantarki nan da shekara ta 2035
Thomas sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi wato 8 kenan agogon Najeriya Niger kamar da Chadi 7 kenan kuma agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Hanifa Isa da ta taya ni gabatar da shirin da Jumbe Hamza da ya taimaka da hadawa, sai kuma injiniyan mu da shi ma aikin sa. Ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa sai an jima can da hantsi, idan Allah ya kai mu za mu gabatar muku da wani sabon shirin da zai kayartar da ku kamar yadda muka saba. A kasance da sashen Hausa a kulle yomi don a ji labarai da shirye-shirye masu kayatarwa. Wassalam.